بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود وديا الله سبحانه وتعالى لا يساك هذا مؤونا يمشي mashin litinin 27 ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda kuma shine 16 ga watan 2 a shekara ta 2015 al-lissafin miladiya. Yau kamar da muka saba a darasinmu na littafin tajrid at-tauhid al-mufid na malam al-makrizi, za mu tashi a darasinmu na 27 haka ne ko insha Allah. Makon da ya gabata dama a shi din ne dai mun yi tattaunawa dai da za ta zama mana shimfiɗa ga wannan lamari domin a fahimce shi. Kuma yau din zamu tashi inda yake cewa wala qadarahu haqqo qadrihi man nafa rahmatahu, inda ina jin da ya gurgudan abinda muka bayyana na shimfidar makon da ya gabata ya isa ya nuna mana wannan mawdu'in yau mu fahimce shi insha Allah. Waɗanda yake magana a kansu sune wanda muka yi magana a kansu makon da ya gabata, wato mazhabar ash'ariya, waɗanda suke tabbatar da sifofi guda 20 kawai, banda su ba su yarda a siffanta Allah da wani abu ba banda waɗannan. Akwai tambaya da wasu ƴan uwa suke dangane da abin da ya shafi na ambaci as-sifatul aqliya da sifat khabariya, ko wani yana ga tunda an ce aqliya ma'anarsu shine sifofin da hankali zai iya tabbatar da su, kada wani ya fahimci ana nufin hankali yana da ƴancin ya ƙirƙiro wa Allah sifa, ba haka ake nufi. Abinda ake nufi, waɗannan sifofi da aka kira aqliya, ko nassi bai zo ba, hankali zai iya cewa aiko bai kamata a ce Allah ba shi da kaza ba. Shi ne abinda ake nufi, ba saboda mas abin nan hankali masdari ne mustaqilli da ake samun sifofin Allah ba. Sifofin Allah magana a kansu tauqifiyya ne, dukkaninsu tauqifiyya ne, ma'ana baka bude bakinka kace Allah ana siffanta shi da sifa kaza ko suna kaza. Allah ne zai ce shi sunansa kaza, siffarsa kaza, ko manzansa sallallahu alaihi wasallam. Na gaya mana wani abu wani lokaci da yake da alaka da babu sifat, ko babu asma'i da babu sifat da kuma babu ikhbar, ko wannan inda kun fahimci wannan insha Allah sauran matsalolin ba su da ko abubuwan da suke da alaka da wannan ba su da matsala. Cewa akwai babin sunaye, babin sunaye ma'ana duk abin da ya shafi sunan Allah, to ba a samun sa sai a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wani wuri da zaka je ka samu Allah ya sai wato a ce Allah yana da suna kaza ko ya cancanci a bashi suna kaza, a'a wanda malamai za su karba sai dai ya zama daga Qur'ani ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu shine sifofin Allah. Sifofin Allah sun wato babin su yana da dan fadi fiye da babin sunaye. Duk abin da zai zama suna to dole ya zama kamar da mafada daga ina Qur'ani ko hadisi ko bakin wani sahabi, ba sahabin da yake da damar da zai kirkiro wani suna ga Allah, idan ba Allah ne ya fada makansa ba ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa, to babu dama a sawa Allah wani suna. Amma sifofi shi ma haka yake, banda a Qur'ani da sunna ba a ɗauka, illa bambancin shi ne za a iya ɗaukar siffofi daga sunaye, daga sunayen da suka tabbata sunaye ne na Allah, to za a ishtiqaqin siffofi. Misali Allah shi ne al-alimu, to sai a ce Allah ya siffantu da sifatul ilmi, shi ne ma'ana. Allah ya sa mun gane wannan, shi da yake mun sha zancensa. Al-hakimu shi ma sai a ce Allah ya siffantu da sifar mai al-hikma, yawwa. As-sami'u as-sam'u, al-basiru mene al-basar, to samu wannan siffofin daga sunaye daidai ne. Kun ga wannan shi koda ba a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffar al-basaru ba, to daga cewa Allah basirun ne sai ka fahimto wannan ai mun gane wannan fahimtowar amma daga ina daga abin da ya tabbata nassi to babi na uku shi da ake cewa babin al-ikhbar anillah babin bada labari akan Allah bada labari قد يكون الإخبار عن الله بما في القرآن والسنة وقد يكون بما ليس في القرآن والسنة شي باب سينا دفادي يا هلتا كباد لاباري أكان الله دا أبن ديكي القرآن دا أبن ديكي أتكين حديثي يا هلتا كباد لابار ما دا وانا أبو دبان وان دا با القرآن كو حديثي با أما يتبت كمالا شي بانا قصبا يزم كمالا شي باب توايا مثالي ملورا daga cikin a cikin sunayen Allah baki daya da sifofinsa babu sifatul wujudi ko duk qur'ani ba inda zaka samu sunan Allah al-wujud ay al-mawjud babu kuma sifarsa al-wujud babu a qur'ani babu a sunna amma abun wadannan asha'ira ayin mun magana ko ita ce as-sifatun nafsiyya da suka tabbatar masa to malamai suna cewa wannan sifatu al-wujud yumkin itlaquhu ala Allah من باب الإخبار لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات يا هل تكسي ألا موجودني لما أكسي با موجود با يا ذما ميكينا بابو شي تو أماكما سونا موجود نانتي موجود يأتي نفي سامامي وانديك أكويشي كاكس بابو إن ذا مسامونا القرآن بابو إن ذا مسامونا الحديثي أماكما كاكس بدا أتي ألا بابو شي با تو نسي أساشي أو نبابي سونا سبابو الإخبار عن الله babi ne da ake fada kawai a bada labari a ce to tunda dai Allah yana nan ka ba mai tambayar ka in ka ce Allah yana nan a ce sai ka kawo hujja kun fahimci wannan domin ai dama sanin Allah yana nan yafi kowace hujja karfi kowanne mai hankali ya san akwai Allah to koda baka samu suna a Qur'ani da al-wujud ko al-mawjud ba wannan babul ikhbari akwai to mu aje wannan wannan babin da na ambata ko maganganun da ambata ran nan wannan sifofi ana kasa su zuwa kaza da kaza wanda na fada ba wai iyakar su kenan ba akwai sifat wanda nake cewa aqliya da kuma me khabariya yawa to kuma akwai wanda dai taqsimin da ko kasuwar da malamai suka fi karba ita ce kaso kashi biyu sifat zatiya da kuma sifat fi'iliya yawa wannan dai kun fahimce su to wanda kuka ji an ce khabariya din nan shine ake cewa khabariya kuma a ce musu sam'iyya mun gane ko a ce musu naqliya da khabar da sam'u da naql ma'ana su daya duk abin da ake nufi shine qur'ani da hadisi khabar domin an gina shi akan labari domin in ba labari ba ba mu iya tabbatarwa Allah wani abu din in ba shi ba mu labari ba in ba ta hanyar labarin ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba mu iya tabbatar masa wani abu to abinda ake nufi dama da as-sifatul khabariyya shine duk sifar da hankalin mu ba zai iya kaiwa ga mu tabbatarwa Allah ita ba sai idan shine ba mu labari kamar da na bada misali da sifofin gabobin jikin nan kun ga da hannu da kafa da ido kun ga wannan ba dan Allah ya ce yana da su ba mu ba zamu hankalin mu bai kamata ya kawo cewa Allah yana da kaza ba domin in wannan ne misali kila dan adam sai ya ce a to ko irin namu ne idan ko irin namu ne hannu to ba a kawo wannan amma tunda ya fada sai mu ce eh lalle Allah yana da sifa kaza yana da sifa kaza amma ba irin na dan adam bane ba irin na dabbobi bane ba irin na mala'iku ba irin na kowanne halitta mun fahimci wannan to dan haka babu waɗanda zamu yi magana akan sunan asha'ira ba sa tabbatarwa Allah sifofin da ake ce mu as-sifatul fi'iliyya as-sifatul fi'iliyya kuma musamman waɗanda suke da alaka da ikhtiyari suna da alaka da mashi'ar Allah nan akwai abin da ya kamata mu ƙara fahimta da aka ce musu sifat fi'iliyya aka kuma ce musu abin nan ikhtiyariyya suna da bambanci ta wani wuri zai iya yiwuwa misali sifa ce fi'iliyya amma kuma ya zama khabariyya ce ko kar mu ce khabariyya mu ɗauka iya sifofin zati su ne kawai khabariyya yanzu misali istiwa in Allah cewa ya daidaita akan al'arshi sifa mai ce ce zatiya ce ko fi'iliya duka biyu fi'iliya ce fi'iliya ce ba zatiya ba al'ulu kasancewar Allah a sama shine zatiya akwai bambanci tsakanin al'ulu da kuma istiwa'i. Ma'anar uluwi shine cewa Allah yana sama. Allah yana sama tuntuni tun fil azal. Wannan sifa ce da take ta zatin Allah subhanahu wataala, bai taba zama a cikin duniyan nan tare yake da mu a duniyan nan ba. A sama yake, shi ya san yadda yake. Amma maganar ya daidaita akan al'arshi, to yayi aiki ne ya aikata shi da ba a nan yake ba. Mun fahimci wannan? Domin ya faɗa mana a Qur'ani a wurare da yawa, sai da ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin, sai kuma ya ce mai thumma istawa 'alal arsh. To wannan thumma istawa 'alal arsh ita ta nuna cewa da ba haka yake ba. Mun fahimci wannan? Domin thumma tana ifadar mai tartibi, tana duk abin da aka ce maka thumma sannan kuma, ana nufin da ba haka bane. Allah sa kun gane. Don haka akwai bambanci tsakanin uluwi da kuma istiwa'i. To istiwa'i ita shi sifar istiwa'i a taqsimin mu na khabariyya da aqliyya, a wani gefe zamu sa? Zamu sa shi a gefen khabariyya ne, da ba dan ya bamu labarin nan ba zamu ce yayi istiwa'i akan al'arshi. Kun gane wannan? Shine ma'anar khabariyya din. To Allah ya sa da mu fahimci, mu tsaya akan haka. Daliban ilimi dai in sun karanta littafai masu zurfi da aka yi waɗannan abubuwa, insha Allah za a ƙara fahimta. Yanzu abin da za mu je shi ne waɗannan abubuwa da ya bayyana mana dangane da ‘yan asha'ira, ko ya ce wala ƙadarahu haqqa ƙadrihi man nafa rahmatahu. Haka nan man nafa rahmatahu, wanda ya kore rahamar Allah, la ƙadarahu haqqa ƙadrihi, shi ma bai ƙaddara Allah, bai girmama Allah haƙiƙanin girmamawar Allah ba, da ya cancanta. Haka nan wa mahabbatahu, ya kore kuma son Allah, ma'ana ya ce Allah ba a dangana masa soyayya. Wa ridahu, da yarda, yardar Allah, ya ce Allah ba a yarda da kowa. Wa ghadabahu, da fushinsa, ya ce Allah ba ya fushi da kowa. Wa hikmatahu, da hikimarsa, ya ce Allah ba ya da hikima. Wannan ai ko alafazi ba daɗin ji ko? Ya ce Allah ba shi da hikima. To su ba haka suka ce Allah ba shi da hikima ba. Abinda suka ce zan zo in bayani, amma mu fara da waɗannan guda hudu, da rahama, da mahabba, da riba, da ghadab. Me ake nufi da rahama? Mun san dai ko ne Bahaushe ma rahama yake cewa, tausayi ko? Allah mai rahama ne, ma'ana mai tausayi ne, kuma mai jin kai ne. To su agun wannan masu wannan aqida ta ash'ariyanci ba su yarda ka ce Allah yana da rahama ba. Idan ya faɗi rahamar ma a Qur'ani, to me suke yi? Sai su yi mata tawili. Ai na gaya mana wannan makon da ya gabata, sai su canza fassara su ce ai ba za a ce Allah yana da rahama ba. Domin rahama, wai abinda ake nufi da rahama, sai suka fassara rahama da tafsiri na ɗan adam. Suka ce ai rahama riqqatun fil qalbi, wai wani rauni ne a zuciya. Allah ku ba mai rauni ba ne? Tunda aka ce kuwa rahama rauni ce, to bai kamata mu dangana wa Allah rahama ba. Su duk kokarin da suke tsarkake Allah ne daga tawaya. Kuma in janna, kar ku manta maganar nan da muka karanta, malamin ne ya ba mu labari cewa duk masu karkacewa, masu bautawa wani Allah, da kuma wanda suka bace daga hanya, ba dukkaninsu ne suka yi wannan bacewar don munanawa ga Allah ba. Garin a kare Allah ne daga wani abu marar kyau da suke hangowa, to kuma sai su bashi wani abun kuma marar kyau shi, maimakon su yadda da labarinsa. Allah ya ba mu labari, yarhamu man yasha, yana rahama ga wanda ya so. To abinda yake daidai shine mu tabbatar wa Allah rahama, mu ce Allah mai rahama ne. Kada mu ce a'a ai rahama rauni ne a zuciya, Allah ku ba shi da rauni. Sai mu ce da su, ku da kuka ce haka, ai fassarar da kuka yi ta rahama ta dan adam kuka fassara. Abinda ya kamata ku yi sai ku ce rahamar Allah daban, ko rahamar dan adam ita ma daban. Rahamar dan adam ita ce mai rauni a zuciya, rahamar Allah kuwa bai gaya mana irinta ba. Amma tunda ya ce yana da rahama, to sai mu ce eh, Allah yana da rahama. Ai kaga mun fita. Da haka duk abin da Allah ya ce yana da shi na suna ko sifa, sai a tabbatar da lafazin yadda ya faɗa, ba tare da an ce wannan irin na dan adam bane. Amma kore wannan kamancece ne tsakanin Allah da dan adam. To haka nan a babin menene bayan rahama? Mahabba. Allah ya gaya mana a cikin Alkur'ani wurare da yawa, wallahu yuhibbul muhsinin. to kaga sai su zo masu irin wannan aqidata ash'ariyya a cikin littattafan da suke rubuta musamman ma na tafsiri maimakon a ce Allah yana son masu kyautatawa sai su ce ai Allah zai saka musu kaga sun fassara mahabba da me da sakayya sakayya ku daban mahabba da to wannan shi ake ce mata tawili tawili kuma ba shi da kyau irin wannan tawili abinda Allah ya faɗa a faɗe shi a ce Allah yana son wani domin wannan shi ke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan da baya so baya kushi baya kyamar kowa baya kaunar kowa baya yadda da kowa to zaka ga cewa wannan abu zamu yi har ya gamsu da mu har ya ba mu lada mun fahimci zancan ma'ana idan yanzu a ce misali mu aje walillahi almathalul a'la misali dangane da Allah mu yi misali a tsakanin mu a ce ga wani mutum shi duk abin da kai masa ransa ba zai baci ba duk yadda ka kyautata masa ba zai munna ba dan Allah abun yabo ne wannan ko abun suka ne in ka zo ka zage shi ka ci masa mutunci kawai dim sai ya kalle ka in kuma ka yabe shi ka yabe shi ka yabe shi kai masa abin da yake so dim haka bai san kai ba ai kaga ba mai jin dadin wannan to idan aka siffanta Allah subhanahu wataala wanda yafi cancantar kowace kamala ya za a siffanta shi kamar kurma da baya ji kamar kuma wanda baya wato wani abu na alamar kauna da rahama da yarda ga bayinsa ba sa samuwa duk sunayensa na cewa shine al-ghafuru shine ar-rahimu idan bamu yadda da wannan cewa ana tuban a wani lokaci ya karbi tuban ba to a duk ba su yi aiki ba yaushe sunan at-tawwab yake aiki ai sai an yi zunubi sai an yi zunubi sai a koma zuwa ga Allah sai a tuba to in ka tuban in ya karba ya karbi tuba to su ba za su ce maka in an ce at-tawwab ba za su ce Allah mai karbar tuba bane sai su ce su shi sufofi irin waɗannan wai ba a danganawa Allah wannan su ne sufofin da ake cewa me as-sifat al-fi'liya ko a ce musu as-sifat al-ikhtiyariya sufofin aiki ko sufofi da suke da alaka da mashi'ar Allah in ya so yayi in ya so ba zai ba kaga dai idan aka ce baya son kowa to kaga da kafiri da mumini duk ɗaya ne kenan a gunsa wannan daidai ne dangane da dan adam ma ba daidai bane to don mu da mu dangana wa Allah bayan kuma musamman ma ya faɗa a cikin alqur'ani yana son mumini yana son masu kyautatawa yana son masu kaza yana son masu kaza yana son masu kaza duba ku ga kissar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu dangane da bawan Allah da ya fita wata rana zai je ziyarar dan uwansa sai Allah ya aika masa mala'ika ya tsare hanyar yake tambayarsa yace ke bawan Allah ina zaka yace zan je alƙarya kaza ne kauye kaza gurin wa yace gurin wani me zai kai ka yace kawai ziyara ce fi sabilillahi zan je saboda kauna da nake masa saboda dan Allah kawai in je in kai masa ziyara yace akwai wani abu ne da ya tabe maka na kyautatawa da zaka je ka saka masa yace a babu haka kawai naji ina kaunarsa dan Allah zan je in kai masa to sai yace shi mala'ika yace ni manzo ne daga Allah ya aiko ni in gaya maka yana son ka yanzu idan muka ce ba za mu tabbatar wa Allah sifar soyayya ba kaga da mai ziyara don Allah da mai zuwa ya ci mutunci da mai zuwa ya kisa ma duk ɗaya suke ko ba haka bane ma'ana Allah baya komai na nuna kauna baya fushi wannan kuma ba daidai bane don haka Allah subhanahu wataala abinda muka yi masa na kyautatawa yana jin daɗin sa yana murna bal yafrahu kun ga san hadisin da muka faɗa ina jin makon da ya wuce ne shi mako shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin bawan Allah nan da yana tafiya a jeji sai ya kwanta a gindin wata bishiya da ya tashi sai bai ga raƙuminsa ba raƙuminsa ya bata a kan raƙumin nan kuma duk guzulinsa yana kan raƙumin nan kun san kuma sahara ya samu wata bishiya yana bacci da ya koma ya sake baccin nan farkawar da zai kawai sai ga raƙumin a tsaye a kansa ya tashi ya kama raƙumin nan yana murna yake cewa ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhta'a min shiddatil farah akhta'a yayi kuskure saboda tsananin farin ciki murna ce ta sa yi wannan kun ga in haka kawai ordinarily ya faɗi wannan ai kafirci ne ko to amma saboda murna sai ya rikice har ya faɗi wannan mun san kuma wani lokaci da murna da bakin ciki sukan sa mutum ya rikice fita daga ya faɗi abin da bai shirya ba to shine sai ya faɗi wannan to abin da ya kawo asalin hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye lallahu afrahu bi tawbati abdihi min sai ka wannan kissa din irin farin cikin da Allah yake yi in bawansa ya tuba to yafi farin cikin wannan bawan kun ga da irin yadda wannan bawan yayi farin ciki har farin cikin ya fitta shi ya faɗi mummunar magana saboda rikicewa to irin farin cikin da Allah yake in bawa ya tuba yafi wannan kun ga yanzu kuma a gurin masu wannan aqidar ta ash'ariyya su ba sa tabbatarwa Allah sun ce kawai siffofin nan guda 20 da suka faɗa wanda kuma duk ta hanyar hankali suka tabbatar da su kamar yadda muka yi magana makon da ya gabata to duk irin waɗannan a wurinsu Allah ba ya yi kun ga wannan ko ai ba daidai ba ne don haka wajibi a tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa wannan haka nan gabab fushi Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi ai ya gaya mana wanda ya kashe mutum wanda sakamako ya gaya masa ko ya faɗi cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu bi جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كاجا شي وغضب الله عليه اشي الله يغضب الله ينا فشي با كسكوري بني ان كاجي الله ينا فشي غاشي شي فدا القران تو سو ماسو ودنن عقيدر اشعريان سي اه دم مي ذا صفنت الله ده فشي فشي كما اي صفه شي مرر كيو to sai a ce musu ai Allah ne da ya fi mu sanin kansa shi ya ba mu labarin cewa yana fushi kuma in muka dauki cewa Allah baya fushi baya murna baya farin ciki to mun dauki cewa kenan cewa ayyukan da muke yi gaba daya duk ɗaya ne sawa'un suna da kyau ko ba su da kyau a wurinsa bai damu da su ba in mun kyauta ba ruwansa in mun muna nama ba ruwansa kamar irin misalin da muka bayar aka kuma wannan bai dace da a danganawa dan adam ba ma ballantana mutum ai ballantana Allah subhanahu wa ta'ala walillahi almathalul a'la to sai magana akan hikima man nafa hikmatahu sun kore hikimar Allah al-ash'ariyya suna da wata aqida da suka gina bazan zurfafa mana cikinta ba amma abinda suke cewa akwai wata magana da mu'tazilawa ne suka fito da ita suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu kulla shay'in li sababin aw li hikmatin inji mu'tazilawa Allah yana kowanne abu da hikima duk abin da kaga yayi to akwai hikima ku ɗan ash'ariyya sai kuka ce garin ku yi raddin wannan maganganu na mu'tazilawa sai kuka ce a'a Allah yana yin abinsa ne bi mahdil mashi'ati la bi sababil hikmati su kuma garin wasu su dangana wa Allah kamala kun ga sai suka dangana masa me tawaya su abu mu'tazilawa abinda suke nufi da cewa komai da hikima yake yi su ma wani abu suke nufi ba za mu shiga cikin sa ba yanzu amma su wannan garin su yi musu raddi domin su cewa suke yi Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda kaga yayi to akwai hikima amma su abinda suke nufi su ma mu'tazilawan da hikimar suna cewa yajibu ala Allahi an yaf'ala al-aslah wajibi ne akan Allah ya aikata abinda shine mafi kyau kamar su a ganin su wannan duniyar da Allah ya halitta Allah ba zai iya yin fiye da ita kyau ba wannan ba haka suke cewa ma'ana saboda suna da wata ka'ida ka'ida ita ce Allah wajibi ne akan sa ku yi hakuri haka suke cewa wajibi ne wai akan Allah duk aikin sa ya zama shine mafi kyau don haka duk abin da ya riga yayi to iya kyan da zai iya kenan ma'ana yanzu kuga yayi dan adam da hannu biyu da kafa biyu da kai da hanci gashi da komai da ido da baki wani ai sifa mai kyau ce to suka ce Allah ba zai iya wani dan adam din da yafi wannan kyau ba su a tunanin su saboda duk abin da yake wajibi ne akan Allah yayi abin da yake shine mafi kyau kun ga munin wannan maganar sai su kuma asha'ira suka ce za su yi musu raddi to gare raddin sai suka ce a'a ai ko Allah yana yin abin da ya ga dama ne ba ruwansa da zancen mai kyau ko marar kyau kun ga ya zama raddin fi'ili ne ko maimakon mana reaction ne maimakon kuma ayi duk a dora shi akan Qur'ani da hadisi to asali saboda kowanne da maka'idarsa da hankali ya gina ta dama da Qur'ani za su bi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan bautacciyar magana ma duk da ba za a faɗa to sai suka ce su waɗannan yan ashariya kenan masu wannan cewa Allah ba hikima din suka ce ai Allah ba ruwansa da zancen wata hikima wai shi Allah ya fi karfin a ce yayi wani abu dan wani abu ba wani wai kamar an ce kenan akwai wani karfi daban da yake an giza shi ya aikata wani abu Allah ko ya fi karfin haka dan haka Allah komai nasa karfin mashi'arsa ne ta sa yake wannan ku kyale shi har hakoki masu zurfi ne a wannan babi din amma abin da yasa na kawo saboda sun fadi malamin ya kawo mana maganar cewa sun kore hikimar Allah daga cikin mummunan magana su ma da suke faɗa yan ash'ariya din dangane da wannan hikimar suna cewa maganar ran tashin alkiyama muminai me sakamakon su ina za su shiga aljanna yan wuta kuma kafirai ina za su shiga wuta to su abun yan ash'ariya sun ce wannan abun an gina shi ne akan mahdul mashi'a me ma'anar mahdul mashi'a tsantsar ganin damar Allah kawai duk inda duk abin da gida ma zai don haka sai suka ce Allah yana da ikon ran tashin alkiyama in yan aljanna an gama hisabi suna murna an ce ku zo ku shiga aljanna to in ya ga dama zai ce ku tsaya na fasa ku je ku shiga wuta saboda me sun ce shi yana abunsa ne da mashi'a ba ruwansa da wata hikima kaga wannan ai bai dace Allah subhanahu wa ta'ala shi ya gaya mana a Qur'ani cewa inna Allah la yukhliful mi'at baya saba alkawari ko ya kuma yi muku alkawarin in kun aikata abin kirki zai ba ku sakamako mai kyau yaya sai ran tashin alkiyama kowa yana murna zai shiga aljanna ka cancanci aljannar gurgudan dai kuma da rahamar Allah tare da mai kuma aikin tunda Allah maduki ya sanya aikin nan ya zama sababi duk da ba babin cancanta bane ma'ana aikin ka sababi ka aikata aikin da zai zama sababin shiga aljanna to ka zo za ka shiga aljanna kawai sai Allah ya ce a'a kai koma na fasa a kaga wannan an yi mai an warware alkawari to Allah ku baya warware alkawari duk wannan abun da ya kai mu cikin ko ya kai su cikin waɗannan abubuwa wallahi kamar da kullum nake gaya mana shigar da hankali a babin aqida maimakon gaskata Allah da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kyale wannan mu je wa hikmatahu ko mutlaqan kwata kwata ba kaidi kawai a komai wa haqiqata fi'lihi suka kuma kore haƙiƙanin aikin Allah suka ce Allah baya aikin komai me ma'anar shi kuma Allah baya aikin komai ba sa nufin ba shi ya halitta ba wata ka'ida sai da shi dai imam ko abul hasan al-ash'ari ya fito da ita ita ce akwai bambanci tsakanin al-khalqu wal-makhluq shi bai dauki wannan hukuncin ba agun malamai akwai bambanci tsakanin al-khalq da al-makhluq ina jin makon da ya gabata na faɗi wannan ko kun manta ba faɗa ba tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ko ga mu shi aikin da yayi wajen halittar mu ai aikin sa ne ko kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari da yake magana da shedan iblis yace ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya me ya hana ka kai sujada da abin da na halicce shi da hannayena guda biyu inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya faɗi wannan wannan kun ga labari ne kenan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adamu da hannunsa yaya abin ya faru ba mu sani ba amma da hannunsa ya halicce shi inji Allah fa alqur'ani hannun nan kuma hannu ake nufi irin na Allah ba irin na dan Adam ba dan ba mu san yadda Allah yake ba amma ba za mu ƙaryata hannun ba ba irin dan Adam bane amma ina so amma ku kyale yau ba wannan zancen nake so maganar ita ce ai ita halittar tunda ya faɗi cewa ya halicci dan Adam ko annabi Adam kai zance da hannunsa guda biyu ai aiki yayi mun fahimci wannan to wannan ana ce mata sifar al-khalqu siffa ce ta Allah ta halitta kamar yadda ya halicci sammai ya halicci ƙasa ba kowanne abu ne ya halicce shi da irin yadda yace ya halicci annabi Adam aka dauko da yumbun wuri kaza da yumbun wuri kaza aka hada aka gina halittarsa ba komai haka ba abubuwan sa yadda yake so yace kun fayakun ne ko to kun fayakun ma ai umarni ne kuma aiki ne to wannan aikin kun fayakun din da yayi ai aikin sa ne to wannan ake ce ana ce mata sifatul khalqi siffar halitta to shi kuma abin da aka samar din da aka halitta din sunan sa me sunan sa al makhluq yanzu a halittar da Allah ya yi wa annabi adam akwai abubuwa biyu kenan ko akwai aikin da Allah ya yi na halittar akwai kuma shi annabi adam shi annabi adam ya sunan sa makhluqi aikin da Allah ya kuma menene al khalq aikin halitta wannan shine daidai na faɗi wannan da faɗi don ku fahimci wannan shine asalin abin da ke shine daidai gurgudan qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma su abul hasan al ash'ari sai suka ce a'a su tunda sun kafa ka'idar su siffofin Allah ba za su fita daga wancan 20 din ba to Allah cewa ya halicci annabi adam ba za a ce akwai wani abu sunan sa aikin halitta ba a'a shi annabi adam din shine khalqin shine makhluq kun gane wannan gurin yanzu saboda me ba gane ba wa na su ba za su ba shi baya bambancewa tsakanin siffar da za a dangana wa Allah da kuma abinda Allah ya yi din na aiki shi abinda aka halitta din yanzu mu ai mu ne dai banu adam mu ya sunan mu mu makhluq duka makhluquna ne don me Allah ya halicce mu to ya Allah ya halicce mu yanzu mu dauka mu kyalima magana annabi adam mu duka mu ya halitta mu ta zama ta hanyar haihuwa da iyayen mu suka haife mu wannan haihuwa ai halitta ce Allah ne ya halittar iyayen mu su suka tsuguna suka haife mu aikin Allah na yin halittar shi mai sunansa shine al-khalq to al-khalq shine fi'lul lahi aikin Allah ne wannan ku fi'lul lahi menene sifa ce ta Allah kun fahimci wannan gurin sai a dangana wa Allah aikin da ya aikata shine halittar dan adam shi kuma dan adam din da aka halitta sunansa me sunansa makhluqi to yanzu me ne rikici a fahimtar wannan ai ba rikici to shi abul hasan al-ash'ari sai suka ce a'a tunda dai siffofin nan da hankali kawai ake tabbatar da su kuma sun tsaya ga wancan guda 20 shi yasa na tsaya na faɗa mana 20 saboda na san abin da zamu gina anan kar mu zo ba mu gane kun tuno dai siffofin nan 20 da kuma yadda suka zo suka bana sun ba za mu maimaita ba yau yadda muka yi zancen su makon da ya gabata to sun ce banda wannan guda 20 din kar a siffanta Allah da komai to tunda kuma gashi yanzu yayi halitta siffan nan ko aikin nan na halitta sifa ce ta Allah ko ba sifa ce sai su ce a'a ba a siffanta Allah da wani abu domin me shi Allah subhanahu wa ta'ala la tahulluhu al-hawadith wai fararrun abubuwa ba sa shiga zatinsa in aka ce wannan ran da aka haifuwa ne in aka haife shi a ce Allah ne halicce shi to kamar yau akwai wani sabon aiki da Allah yake ne su ku a wurin su Allah baya aikin komai ya gama aikin sa tuntuni tunda ya halicci duniya ya zubota yayi magana sa guda daya ita ce ake fassarawa ita ce Qur'ani ita ce At-Taura duk wannan guda daya haka ba suke cewa At-Tauran nan da Injila da Qur'ani sun ce kawai fassara ce expression ne hikaya ce na maganar Allah amma maganar Allah ta asali ba ita ce wannan Qur'ani ba saboda wai kar a ce Allah wani abu ya canza masa yadda yake kun gane wannan abu to kaga kenan annabi adam ran da aka halicce shi ai kaga annabi adam ba tun fil azali yake ba kun gane wannan ran da Allah ya halicci annabi adam ya gina shi daga yumbun nan kuma aka busa masa rai aka ce kun fakana adam sai fara motsinsa a matsayinsa na rayayye ran da yayi wannan su a wurin su yan ash'ariya za su ce a'a samar da annabi adam aka yi amma Allah bai canza wani aiki daga ayyukansa ba domin Allah kar a ce wani abu fararre ya shiga zatinsa duk garin su kore wa Allah wani abu wai sunansa fararre abinda da babu shi don su a fahimta su Allah kawai baya komai tun fil azal da yayi abin da yayi shike nan sai ya tsaya kun ga duk abin da aka saukar na alqur'ani da maganar da yayi wa manzanni ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i da mi'raji yaushe aka yi isra'i da mi'raji shekara ta 10 bayan annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane to kaga idan aka ce Allah bai magana komai ba to kaga kenan bai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da ya da annabi Musa lokacin da ya magana da shi shi ma su ce ba shi ya ba kamar da mu'tazila suka ce bishiya ce ta yi magana da shi duk wannan saboda ka'idar da suka dora ta abinda ake cewa hululul hawadith. Ka'ida ce suka ce Allah la taquluhul hawadith, in an ce hawadith shine fararen abu, domin sun rarraba abubuwan samammu dama gida biyu, akwai abin nan qadimi akwai hadisi. Suka ce qadimi shine Allah yanda yake qadim, tintini baya ko baya canzawa, hadisi kuma shine duk abin da ba Allah ba. To sai suka dauki wannan suka ce duk abin da ba Allah ba siffarsa daban da ta Allah, don haka Allah ba zai siffantu da siffar abin da ba Allah ba. Tunda mu muna cancanzawa, muna aiki, muna ci, muna sha, kuma ana samun mu wata rana ba lafiya, wata rana kuma ma an mutu, ko ba haka muke ba? To sai suka ce duk abin da ku haka yake, to siffofinsa ba irin na Allah bane. Wannan dama haka ne. To amma abin da Allah din yace ya aikata, sai su ce a'a, wannan ai in an fassara, in an siffanta Allah da wannan, to kamar an ce kenan Allah ma ta hulluhul hawadithu, fararrun abubuwa sababbi suna auka masa. Na san wannan bigiran yana da wahalar ka fahimce shi in ba karanta shi kai aka koya maka shi sosai daga littafi ba, amma saboda malamin ya kawo shi yasa ne kokarin dai in sa gurgune da zaku fahimta. Ina sa ran an fahimci wannan dai iya maganar sifofin da suke korewa din ko, da kuma maganar cewa Allah subhanahu wataala ba shi da haƙiƙanin fi'ili. Shi ne abin da suka ce haƙiƙata fi'ilihi, so nake ku gane wannan wurin. Yanzu ina jin an fahimci cewa bambanci tsakanin alfi'il wal maf'ul, alkhalq wal makhluq, an gane shi? In an gane shi to na gama da wannan gurin, sai mu wuce. Su a gurin ash'aira ba sa bambancewa, magana daidai ita ne a bambanta ai ko? Maganar da take daidai gurgudan Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a bambanta alkhalqu daban, almakhluqu daban. Alkhalqu menene khalqu? Sifar Allah ce ko? Almakhluqu kuma shine shi abin da aka halitta. Zan to barin shiga wani gun la'allan kara taimaka muku ku gane. Mun taba wata magana ta malamai da suke cewa Allah subhanahu wata'ala ba a dangana masa sharri. Kun tuna wannan zancen ai? Duk aikin Allah babu sharri a ciki, duk aikin da Allah yayi ba sharri a ciki, amma a cikin abubuwan da Allah din ya halitta, su halittar akwai sharri a cikin aikinsu, amma aikin Allah din ba sharri. Allah ya halicci dan adam ya umarce shi ya zama mumini, halittar da yayi ta dan adam ita kadai halittar ai ba sharri bace ko? Amma dan adam shine ya aikata sharri, wata ranye da'a, wata ranye ballaga bancinsa ya abubuwan da ba daidai ba. To wannan abubuwan ba a danganawa Allah su, ba za a ce dan adam sharrin da yayi duk a cikin aikin Allah bane. Allah aikinsa dai na samar da dan adam daban, shi kuma aikin da dan adam yayi aikinsa ne da dama an bashi yancin yayi shi ko ya bar shi, wanda kuma akan haka ne za a yi masa hukunci ran tashin alkiyama ya samu sakamako ko mai kyau ko mara kyau. Ai mun fahimci wannan karkashin wannan har muka yi magana akan tunda ko Allah subhanahu wataala duk aikinsa babu sharri, to gashi ya halicci shaydan. Allah ne halicci shaydan ai. To wannan halittar da yayi ta shaydan sharri ce? Ita halittar shaydan din ba sharri bace, domin ya halicci shaydan domin wata hikima. Hikimar ita ce yasa dan adam a duniya ya rayu tare da shaydan, shaydan ya shiga zuciyarsa ya zuga shi ya karkace bawan Allah, shi kuma ya fi karfin shaydan din ta hanyar da'a ga Allah, ya rinjayi shaydan ya koma ga Allah, Allah ya so shi ya sa shi aljanna. Allah ma kuma ya sanya shaydan ya shiga zuciyar dan adam ya karkatar da shi ya kafirce. Sakamakon kafirci za a kira shi a yi masa wa'azi har mai wa'azi ya samu lada idan kafiri ya musulunta. Da babu shaydan da dukkan mu musulmi ne gaba daya, babu wani mai ba za a aiko manzanni ba ko? Ba zancen manzo ya zo, in ya zo mai zai? Dama zai zo ne ya kira waɗanda ba a kan daidai ba su koma hanyar daidai. To ba shaydan, kowa ɗan aiki. Kun gane wannan zancen? Saboda wannan hikimar sai Allah ya halicce shi. Ashe kenan tunda da hikima ya halicce shi aikin Allah babu sharri, amma aikin shaydan akwai sharri. Ai kun gane wannan ko? Wannan ko sai ku gane kenan ashe akwai bambanci tsakanin alfi'il da kuma me almaf'ul. Shaydan shine makhluq, Allah kuma halittar da yawan shaydan ita ce me fi'ilin Allah, aikin Allah sifarsa ta halitta shine alkhalqu, khalaqa shaytana ko? shi ku shedan yayi ta aikin sa na sharri aikin sa kenan har kiyama ta tashi sharri sharri kun fahimci wannan abu dan haka karkace Allah ya halicci sharri aikin sa ne sharri amma ya halicci abin da yake akwai sharri tare da shi shi yasa kun ga a suratu aqul a'udhu bi rabbil falaq da yace qul a'udhu bi rabbil falaq sai ce me min sharri ma khalaqa bai ce min sharri khalqihi ba amma sai ce min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda Allah ya halitta ashe abinda Allah ya halitta akwai sharri tare da shi mu ne makhluqai wannan yayi abinda ba daidai ba wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma shi ainihin halittar ba sharri bace Allah ya sa kun gane wannan to wannan aqida ta daidai kenan aqidar da ba daidai ba da wannan malami ya kawo mana ta su ash'ariya su a wurin su a dan kar a danga su a fahimtar su tunda suka kasa gane su bambance tsakanin khalqin Allah da makhluqin sai suka ce gaba ɗaya ba a dangana wa Allah wani fi'ili ma saboda kawai ya zama bayan Allah su za a ɗora wa abinsu su kaɗai kun gane wani abu don haka kawai ba sa dangana wa Allah wani aiki ba za su dangana wa Allah sai su ce a'a ma'anar fi'ilin Allah shine makhluqin Allah Allah sa kun gane wani yanzu to mu dai ba shi haka ku yi haƙuri iya bayanin da za a iya ci na'am to sai ce wa lam yaj'al lahu fi'ilan ikhtiyariyan bai sanya masa ma'ana su ba su wannan aqidar ba su sanya wa Allah wani aiki ikhtiyari na ganin dama in ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari ba sun ce kawai haka yake abubuwansa ba hikima bal af'aluhu kun gani maf'ulatun munfasilatun an inda kun gane bayani da yanzu nan ba kun gane wannan larabcin bal af'aluhu ayyukan Allah maf'ulatun sune makhluqatun sune malan maf'ulatun din Allah munfasilatun an wanda suke su daban shi daban ma'ana da aka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci shedan su ba za su dangana wa Allah halitta shedan din ba sai su ce wannan siffofin ko halittar a dangana shedan din ne kawai ya komai ba ruwan Allah a ciki ma'ana in an ce fi'ilin Allah to ba za su ce Allah yana da wani fi'ili daban banda shi maf'ulin ba kamar yanzu mu in an ce khalqullahi su a wurinsu makhluqatin su ne khalqi ba zancen wani aiki daban da aka dangana wa Allah na aikin halitta in an ce shedan to shedan din shi ne makhluqin shi ne kuma fi'ilin ba a gane ba na gaskiya da dan wahalar fahimta ne gurin to waye zai yi mun bayani in dai an gane na ban ji ba yau a yi riwayin ko to ana zancen siffofi ne na Allah wato matsalar ne ita wannan harkar tana da wani foundation da ya kamata a ce an ɗora ka a kansa kafin ka zo nan wuri shi yasa muke shan wahalar shi kansa bayani da Allah sa waɗanda dama a aji muke koya musu ne mun san duk an yi abubuwan nan tare da su a baya wani lokaci kana ɗora musu wannan sun san inda za su sun ma fahimta komai an ƙare saboda akwai wasu ƙa'idoji da sai an bayyana to amma alhamdulillah yau da kullum da muke ta yi za ga akwai wanda suke fikin ana ɗauka kuma fiye ma da wanda la'alla ma a ajin ma kai masa wani ma bai gane ba alhamdulillah abinda ake magana shine babun siffofin Allah subhanahu wa ta'ala inda kun gane wancan misalin da na bayar na halittar dan adam ko da shi dan adam halittar annabi adam da kuma annabi adam din akwai bambanci ko ba bambanci mun ce akwai bambanci aikin da Allah ya na halittar dan adam na halittar annabi adam kai sifar Allah ce ko shi kuma annabi adam din ba shine sifar Allah ba aikin da Allah ya halitta ne mun gane ma'ana aikin da aka samu ne ko kuma abin da aka samu ne sakamakon aikin Allah kun gane wannan yau haka nan shedan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi aikin halittar samar da shedan Allah ne yayi to wannan yin sifa ce ta Allah sunansa fi'ilullah kun gane shine kuma khalqullah shi kuma shedan shine makhluqin shine maf'uli din abin da aka aikata to a wurin yan ash'ariya su ba sa wannan bambanci sai su ce fi'ilin Allah ba wani abu bane daban shi maf'ulin shine fi'ilin ai yanzu kun gane fi'ilin daban ko maf'ulin ma daban to abun ash'ariya sai su ce a'a shi maf'uli din shine fi'ilin dan haka Allah ba yi da wani fi'ili da ya aikata da zaka iya dangana masa kawai domin me saboda kasai ƙari akan siffofin nan guda 20 da suka riga suka tabbatar aje kun gane siffofin can 20 a gurin su ba a ƙari tunda ko ba a ƙari in suka samu labari a Qur'ani ma Allah ya ce yayi kaza sai su yi masa tawili sai su ce a'a abinda ake nufi da fi'ili anan shine maf'uli dan haka bal af'aluhu maf'ulatun munfasilatun an su daban Allah daban shine ma'anar munfasilatun an dan adam maf'ulin Allah ne to ba za su ce fi'ilin Allah bane kuma ma'ana Allah ne yayi shi sakamakon aikin da yayi sai su ce a'a fi'ilin Allah din dangane da annabi adam shine shi kansa annabi adam ba wani abu ne daban ba su ba za su yarda Allah yana da wani aiki da yayi har ya samar da annabi adam ba ba za su yarda Allah yana da wani aiki da yayi ya samar da iblis ba ba za su yarda Allah yana da wani aiki da yayi da ya samar da sammai da ƙasa da mu dukkan mu ba amma sai su ce fi'ilin Allah anan shine mu din kanmu don haka al makhluqu indahum huwa al fi'lu al fi'lu huwa al makhluq amma sunna a daidai menene al fi'lu daban al makhluqu daban na'am a'a sun yadda Allah ne halicce shi amma ba tare da wani aiki ba aikin kawai na Allah suka kore saboda me su su ce wa in aka ce Allah yayi aiki to kenan Allah ya canza su ko ba su yadda Allah yana wani abu da yake canza zatin sa ba domin ayyukansa gaba ɗaya yayi su tuntuni ina so dama in kuka fahimci wannan akwai abin da zamu gina akan wannan sai ku fara fahimtar abu na'am duk aqida da ba daidai bane haka take ai haka take kuma abin da nake so faɗa dama shine akwai abin da ya faɗa nan gaba in mun zo kansa zamu saki dawo wannan zaka ga wannan din zata warware sosai maganar wahdatul wujud yau yawa as-sifatul fi'liyya nan su suke korewa na'am ina son ai tambayoyi nan saboda yawa na'am na'am da gado ya
jawo
sun kore a kadarwa kadar a cikin kadara da kuncin Allah a cikin a babin kadara 'yan ashairiyan mazhaba su daban yawa su suna a babin kadara suna da wani lungu sunansa al-kasbu mun taba zancensa wanda suka yi kokari wai su bambanta tsakanin 'yan kadariya mu'tazilawa da 'yan jabariya to amma jabarancin suke nufi amma ba su bayyana shi da yaransa ba sai suka amfani da wani lafazi sunansa al-kasbu wannan kuma muƙale shi amma dai ba zancen kadara ba ne zancen ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata da za a iya dangana masa cewa ya yi su za a iya dangana wa Allah ya yi wani aiki ko ba za a dangana masa ba su a wurinsu suka ce ba za a dangana ba shikenan don haka in aka ce musu to wannan abun da ya aikata har aka samu wani da wani da wani da mu da muka samu kanmu nan gashi Allah ya halice mu su kuma ya za'i sai a ce ai aikin Allah din shine mu din ba wani bambanci bane mu da aka samu mu ne Allah ya halice mu amma ba tare da yayi wani aiki ba kun ba mu jona nan can su kawai abin da ba sa so shine a ce Allah ya aikata wani aiki insha Allah kun an gane na'am wa alaikum salam da wannan din amma babba ba wannan bane babban shine su sun ce Allah subhanahu wataala haka yake fitin fil azal la tahulluhu al hawadith yanzu misali kai a aiki kai yau fitowa kai daga gida ka taho nan ai aiki kai da zuba kai hakan ba wannan tafiyar da kai da ka shiga mota ka tuka ka go kai parking ka shigo masallaci kai sallah da ba kai ba wannan yin da kai kuma ya canza wani yanayi naka ya kara maka wasu ayyukan da ba kai su ba to kai fararre ne dama duk fararre kuwa changes suna shiga jikinsa shi ko Allah kadimi ne ba fararre bane dan me za a dangana masa yayi wasu activities da za su canza shi asalin matsala kenan yawwa yawwa zancen shi ne ba su girmama Allah hakikanin girmama su ba. Allah ya ba mu labari ya yi kaza sun ce a'a Allah bai yi ba, amma abinda muka samu kanmu din nan Allah ne ya yi amma ba ta wani aiki ba, kawai dai ya samar da mu. Saboda kasu ce Allah ya yi wani activity wanda ya canza yanayinsa, shi ke nan asalin abin nan. Insha Allah yanzu an fahimta. Har mun ji har lokacin yayi la ilaha illallah to ba laifi to, amma dai yanzu insha Allah abin ya fito fili ko to shi ke nan. Isi wa lam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyariyan bal af'aluhu ayyukansa, in an ce aikin Allah to su abun su abin da ake nufi shine maf'ulatun, su ne abubuwan da aka aikata din kansu, munfasilatun anhu kuma su daban shi daban, Allah ba wani canji da ya same shi. To wannan kenan. Sai ce wala qadarahu haqq qadrihi man ja'ala lahu sahibatan wa waladan. To yanzu ya gama da yan ash'ariyya ya shigo kuma masu maganar kiristanci kenan, masu danganawa Allah mata da ɗa. Yace su ma wannan ba su girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi ba, domin ko Allah subhanahu wataala baya buƙatar ɗa, baya buƙatar mata. Wannan dai yana da shi baya buƙatar bayani, kun san aqidar Kirista da mu akan wannan. To waɗannan su ma ba su girmama Allah ba. Aw ja'alahu, ko kuma ma bai ce Allah yana da ɗa ba, siffarsa ta uku ko aqidar masu wannan aqida ta uku su ce ya kullu fi makhluqatihi, cewa Allah yana shiga jikin halittunsa sai ya zama su. To wanda yayi wannan shi ma ma qadara Allah haqqa qadrihi, bai girmama Allah hakikanin girmama sa ba. To ina ga akan wannan zamu tsaya, sai zama mako mai zuwa akan sa zamu tattauna. Masu cewa Allah subhanahu wataala yana shiga jikin mutane, sawa'un kiristoci ne ko ko a cikin masu la ilaha illallah, ma'ana ahlul qiblati, daga cikin musulmi da suka karkace daga hanya. Insha Allah sai zama daga wannan magana ita zamu yi mako mai zuwa insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wataala ƙara mana fahimta, Allah ƙara mana ilimi, ƙara tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya ƙara mana haƙuri na neman ilimi. Ku ga dai da kuke jin waɗannan abubuwa, wannan abun an daɗe shekaru san wajen dubu da wani abu, duk wannan matsalar an yi ta, ba bakin matsaloli ba ne. To amma yanzu muke ƙoƙari mu fahimce su, ba don komai ba, saboda wannan abubuwan sun zama sababin karkacewar wasu mutane da barin su ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadda muna fata Allah maɗauki ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali. Allah ya taimaki musulunci da musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya, ya kawar mana dukkan abin damuwa daga zukatanmu da kuma garuruwanmu da ƙasarmu baki ɗaya. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب مريض إن شاء الله مسألة يجمع ابن سمي دوكاركو إنا فاما ده شي ومبايا ما يشهدوا أسبتي سي أشي بسوغة كومي با كوما إنا الدعر أما هر ينزو إنا فاما شي مالن ميكا ما تنيه كوما إدن ko menene idan kana da wasu addu'o'i ka taimaka min da su. To shi abin da ya shafi ciwo ba wai dan ni ba, kai ma ina baka shawara, duk abin da ya shafi ciwo mutum ya tafi wurin masu maganin sa, ma'ana asibitin nan dai asibitin kai ta daurewa ayi ta bincikawa. Akwai abubuwan da la'alla ba su bayyana ba, wata ran za su bayyana, ko kayan aikin ne ba isassun da za su ga wani abu, la'alla ya yi nisa sosai. In kuma wani abu ne kake tsoro, ko misali ko a ce sihiri ko makamancin wannan, an san irin waɗannan abubuwan dama addu'o'i ne. Mutum ya ta karanta yawan karatun Alkur'ani da sauran abubuwa dai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, domin shi yin magani yana da kyau mu gane yana da hanyoyi guda biyu ne za ka iya cewa. Hanya duk abin da yake sunansa magani yana tabbata ne ta hanya biyu ko ɗayan hanyoyi guda biyu, ko dai ya zama gwadawa aka yi aka ga cewa yana yi, an gwada an ga in an sassaki hararrabi an sassaki kaza an hada an sha yana maganin kaza misali an gwada in an sha paracetamol shi ma yana maganin ciwon kai yana maganin yana dan rage saukin zazzabi misali wannan ai gwaji ne akai da aka gwada sai aka yi shi adadi da yawa ake ta sayarwa mutane wannan hanya ce da shari'a ta yadda da ita hanya ta biyu ya zama nassi ne na alqur'ani ko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu kaza na maganin kaza to shi kuma wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah baya ƙarya kuma duk abin da ya faɗa daga Allah yake sai mu gaskata abu kaza na maganin kaza kamar da ya ga mana Allah madauke ya ga mana a cikin alqur'ani zuma tana maganin abubuwa habbatu sauda na magani wannan duk a addinance lalle mu yarda da wannan sannan duk abin da ba wannan ba ba nassi ne ya magana a kansa ba ba gwadawa akai aka gani ba kuma ba shi da wata alaka ta tasiri misali kamar mutum ya ce in kana ciwon ciki ka dauki biran nan misali wannan da ku gani ara sai ka lika a cikin sai a ce cikin ka zai warke ya daina ciwo akwai alaka ta tasiri kun ga dai idan ka sha paracetamol ya shiga cikin ka zai maka maganin ciwon kai in ka sha maganin ciwon ciki shi ma zai yi saboda akwai tasirin da zai haifar a jikinka to amma biro mai alakarsa da ciwon kai ko ciwon ciki akwai babu to sai a ce babu asalin a dauki biro ya zama maganin ciwon ciki wannan ina son ban ka'ida ne in ka rike wannan ka'idar ba bukata ka tambayi malaya halitta ai magani da kaza duk abin da ba shi da alaka direct da wannan ciwon misali in gyambo ne a waje za a gan shi za a barbada wani garin wata bishiya an san an taba gudawa in an sa yana magani ayi yayi daidai saboda me ai garin zai tasiri ne a ciwon amma misali a ce gyambo sai a ce ka je ka zauna ka dauki tabarmin masallaci ka dora akai misali akwai alaka sai a ce bai da alaka sai a ce to wannan bai halatta ba wannan ita ce kaida duk abin da ko ba wannan ba in kai kai baka samu ba kai ta roƙon Allah ba sai kana da wata addu'a da larabci ba kai tayi da Hausa ya Allah wannan ciwo ne da mini ya Allah ka warkar da ni Allah ka bani lafiya Allah ka bani lafiya sannan kuma akwai general addu'a dai ta ciwo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allahumma rabbal ba's rabban nas adhibil ba's rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama wannan ko wannan ciwo mutum zai iya wannan addu'a din akwai kuma dai addu'o'i sai mutum ya same su a littafin addu'o'i da aka rubuta da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam to na'am me yasa ai kai za a tambaya me yasa ka mai da ita a'a ba huruwa mu abinda Allah ya hore masa kenan kai ma yanzu koren biro ka ba mu a ka'ida ko ba kowa ke amfani da shi ba ko kowa a ka'idar kasa ko yau da haka ba matsala Allah ya sa abinda ya zo da shi kenan yau ba laifi yana cewa in kun rubuto tambaya da jan biro ya dawo da ita kun ga ba ni bane kenan shi ba laifi a kawo ko jan biron ne ko kore ba damuwa insha Allah barakallahu fiki